بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da yassarewarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Arabic Islamic Center wacce take nan Yola jihar Adamawa, tare da iyayenmu da ƴan uwanmu da malamanmu da sauran abokanan arziki a wannan yammaci mai albarka na Laraba 1 ga watan Muharram. Hijiran manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1448, wanda ya daidai da 17 ga watan Yuli shekara 2026. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka domin tattaunawa a kan wani mawdu'i mai matuƙar muhimmanci a rayuwarmu a matsayinmu na musulmai masu miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ga bayinsa shi ne duk wani abin da zai kusanto da su da zukatansu zuwa ga Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare musu hanyoyin samunsu. Duk wani abin da zai taimake ka ka bi Allah, Allah ya taimake ka ya samar maka da shi. Wannan yana daga cikin sirrin aiko da annabawa da manzannai da saukar da littattafai masu daraja da albarka. Kuma a cikin waɗannan littattafan sai ka ji an samar da manhaji na rayuwa, bi kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja. Sai ka ji a cikin wannan littafin ana ambaton abin da idan ka yi shi za ka samu yardar Allah, idan ka yi shi za ka samu rahamarsa, idan ka yi shi za ka samu aljannarsa. Daga cikin rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ta ɗayan ɓangaren har wala yau shi ne abin da zai nesanta ka da Allah, ya kawo maka tarnaƙi a babu mu'amalarka da Allah, ya haifar maka da fushin Allah. Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya baje maka bayaninsa da sharhinsa daidai yadda zuciyar ɗan adam take buƙata. Wannan yana daga cikin dalilin da ya sa tun ranar farko ta samar da ɗan adam, annabi Adam kenan, Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana kirin adawar da ta shiga tsakanin babanmu Adam da Iblis, wanda a kan shi ne matashiyar karatunmu za ta kasance ma'ana tarkon shaitan. Wannan adawa ta fil azal adawa ce da ba ta taɓa zama sakwa-sakwa ko ta yi sanyi ba. Tunda ta samu tana nan ala namatin wa wakiratin wahida, tana nan akan wani yanayi Ina cikin sai dai me dalilin da za ki sa shi shaitan ko kiri sai da mutane karuwa suke fiye da da ana kasantar kiyama yana dan da wajen ya ga suwa zai tattara ina shi domin ya fitar da su da bi a tsarkin sai hanyoyin sai ya zama suna karuwa wannan yana daga cikin ma'anar malaman Qur'ani suka fita a karkashin fadin Allah subhanahu wata'ala wastaghfir man minhum bisuki wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajlika wa shahidhum fil amwali wal awladi wa idhum wa ma yadhuhum ash-shaytanu illa hu ana li amfani da duk wasu makaman kare dangi li fitona fito da su ka tattara karfinka iyaka abin da za ka iya wanda wannan shi ne abin da shaitan ya yi buji kuma abin da yake yi a da wannan tsakaninmu da Iblis an samu asali ne ranar farko bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alayhi salatu wa salam Allah subhanahu wa ta'ala sai ya umarci mala'iku gaba daya da Iblis sai ma annabi Adam sujada insha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a wajaje daban daban a littafin sa mai tsarki wa ikuna lil mala'ikati zuru li adam wa sujadu illa iblisa abba wa tafara kana min al-kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين كرنسو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسقط عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو كرنسو وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضرب فيها ولا تضحى ما كما تنسى أننا نقايوين جماعة سنة دا نقوم بما ماجي ونجيك توجد مهم من تنزوت يرتن أدم تكاني كرم ما كرتن دا شيطان يا كو تركن دا شيطان يا أنا مسا كما كابو مسيقى بدا بيانا تركن kan tunda mun ambaci waɗannan ayoyin inda za ka duba aya ta biyu da na ambata walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa lam yakun min as-sajidin da aka ce sujada yake sujada sai Allah ya ce ma mana'aka alla tasjuda iz amarta me ya hana kai Iblis ka yi sujada ga Adamu bayan kuma na umarci ka wannan lafazin kin amartu ku wato labbatun ilahiyatun rabbaniya tadullu ala ibn amrillahi subhanahu wa ta'ala lafazi ne da ya fito daga Allah subhanahu wa ta'ala wanda jumla ce da take nuna girman umarnin Allah wanda ita kanta wannan jumlar ka'ida ta zama sauƙi ɗin karatu ka'idar ita ce yanzu Iblis an umarce shi ya yi ma annabi Adama sujada da sauran mala'iku duka suka yi sujada Iblis sai ya ƙi yin sujada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce me ya hana ka yi sujada bayan na umarce ka wannan shi ne ashadi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da abu to ba a tambaya mai ce ce hikima me ya yi dalili me ya sa ba a ce kaza ba da Allah ya ce kin amarta ku bi salati 5 marrat ya shi kana sallah so 5 me yasa Allah asuba 2 to ai mun tashi da asuba da nishadi ai sai a ce 4 ko 7 ko 8 me yasa isha lokacin ai an gajiya Allah to ita ta zama 2 mana a kin amarta me yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace mace kima mijinta biyayya biyayyan da take yi ba shi take ma biyayya ba in kamar suka Allah take umurnantuwa da umurnansa kun fahimta wannan lafazin na in kamar suka idan mutum ya fahimce shi zuciyar shi za ta samu saurin jawuwa zuwa ga umurnin Allah ba tare da yin kasa a guyar wajen saurin yi kauya ba in dai an samu in amartu in dai Allah ya ce a yi kaza to sanya nawa a bana kawai kan yi kyauya kuma wannan jumlar tana bankaɗo mana ta daga cikin manya-manyan tarkunan da shaitan yake kafa ma ɗan adam shi ne ya rage ma zuciyar bawa ganin girman umarnin Allah wannan tarko da cikin manyan tarkunan shaitan ya rage ma zuciyar bawa ganin girman umarnin Allah idan zuciya ta fara jin haka to sai ta samu mataki na gaba sai ta rika jin sauƙin saba ma Allah da raina saba wannan ma babban tarko ne saboda ai shi kan din babban wata alaƙa da an bato mana in amartu ka ya saba mu ya yi in Allah kada ba a ce wannan in amartu ka din ba inda ya umurnanci da abinda Allah subhanahu wataala ya umurce shi da shi saboda haka a rayuwarka ko a rayuwarki ba bayan Allah a kanmu ta sa umarnin da kan manzansa suke to wa ma kana li mu'mini wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna ko an takuna lahum al khiyaratu min amri babu zabi sai dai ni ka wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fatan wannan ayoyin nake tuno da wata fa'ida da bai kamata mu wuce ba mu ambace ta ba wacce malaman da suke tattaunawa akan al-i'jazul adadi a ilimin Qur'ani akwai babin da malamai suke tattaunawa akan sirrorin wani adadi ko kirge wanda yake tabbatar da gagarabadancin al-Qur'ani da tabbatar da cewa lallai Qur'ani da dukkan Allah yake to fage ne mai fadin gaske har wasu sun su kwani dawa kansu sun wuce gona da iri a fagen amma daga cikin abin da nake tunawa yanzu shine a wannan babin da suka zo suna magana a kan wa id qulna lil mala'ikati sujudu ta farko ta bakara ce suka ce abin mamaki shine a wannan ayar Allah ya ambaci umarnin da ya yi ma mala'iku da Iblis wanda yake tare da su a wannan lokacin kima cewa su yi sujada wannan ayar kaga adadi kenan aya ce ta 34 kike kuma adadin sujada da ake yi a salloli guda 534 kaga sun istana su ko sun dan haska kuda kirgan aya kike ambaci adadin sujada da muke yi a raka'o'in mu guda 17 wanda adadin su fita guda 34 in ce suka tsara kan haka suka ce idan ka kirgo harfin wa'id qulna lil mala'ikati sujudu daga wa'id qulna lil mala'ikati zuwa sujudu dinnan za ka samu harfa 15 zuwa lil mala'ikati har zuwa ta'u so usjudu daga usjudun nan daga farko zuwa usjudu aka samu har 15 sai suka ce to kuma wannan yana nuna ishara zuwa ga adadin sujudan sujada ta tilawa da take cikin Qur'ani da guda 15 ne tunda dai akwai sabani a wajen malama. Amma suka jangaro suka zo Iblis da lafazin Iblis da lafazin shaytan da adadin da yazo a Qur'ani wani babi ne mai fadin gaske wanda bana so mu kuza cikin sa amma na ambace shi ne na san ma'ana domin mu dan hasafu da shi ko danya. Idan muka dawo asalin maganar mu daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bada wannan umarnin shaytan yake to tarko na farko kenan da shaytan ya fara kafa ma dan Adam lokacin da shaytan ya ce mala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin zan zo musu daga yamma kudi da arewa cikin da baka tunani cikin da mai sauraro bai tunani kenan shaytan yake zai zo masa kuma idan ka koma asalin abin da ya faru da baban mu Adam shin haka mun ta faru ba ta faru fa waswasa ilayhi shaytan قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى سيزو مثلا انت با اكنا ها wannan gara da rahama da falala da mutun ya shiga aljanna ai ba wanda zai so ya fita sai shaytan ya zo masa ta hanyar da zai janye tunanin ne sauraro cewa to ga wani abin da idan kai zaka dawama a cikin wannan ni'imar kuma ni'imar nan kowa yana so ya dawama a ciki wanda wannan yake nuna maka cewa a cikin rukunan da shaytan yake kafa ma mutum baya zuwa a matsayin sakiridin mun zucewa shi shaytan ne yana zuwa abin nan inni lakuma laminan nasihin inda shaytan da yazo ya samu Adam da Hawwa har yana ta maimaita musu cewa kauna ce soyayya ce ta sa nake faɗa muku nake kan hankalinku zuwa ku yi kaza ake dinga jan tunaninsu kamar dai kamar yadda Allah ya ba mu labari a kalamin ha tabbatar da kuma sau'atu kuma wa kusa ka yi sifani alaihima min warasin janna a cikin abin da ya faru tsakanin Adamu da Hawwa da shaytan dinnan akwai darussa da yawa jama'a daga cikin manya-manyan darussa shi ne duk lokacin da mutum ya bar tafarkin Allah ya ansa kiran shaytan to sai shaytan ya zama sanadiyyar ya rasa wata daga cikin manya-manyan ni'imomin da yake ciki wanda Allah ya azurta shi da shi ma'ana sabon Allah yana sanya mutum ya cire rigar wata ni'imar da Allah ya masa ne ya sanya wata riga wacce za ta zama sanadiyyar halakarsa ko kuma lalacewar sa a rayuwa haka idan da mutum zai biye ma shaytan ya lalace ya yi zina misali to kaga riga ce ta mutunci ta ni'imar Allah ya sa mata to watan wata rana sai ya kamar yadda ya yi amfani da wannan zunubin wajen cika zuciyarsa ko haka wannan rigar ta mutunci ta ni'ima za ta farare mutuncin ya zube kimar ta tafi daraja da martaba su zagwaye shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kaddara cewa cin wannan ɗan itan da Allah ya hana su Adam da Hawwa suna ci sai ya zama sanadiyyar kadat lahuma sau'atuhuma wa qadifa yakhfifani alayhima min warasil janna nan ta ke kawai sai kayan da suka sa suka fice sako ne ga zukatan mu masu karatu da sauraro yanzu gane cewa suturarka mutuncinka da kimarka tana ƙarƙashin bin Allah ne daga lokacin da mutum ya kauce ma tafarkin Allah to ya tsora ko ya dasa tamba na cire duk wata rigar mutunci da kima da yake da ita duniya da lahira da ta Allah ya ce wa fasika yakhsifani alayhi man warasa janna cikin hanzari suka dingal abin nan tibbo ganyen abin nan kishiyoyi a cikin aljanna suna kokarin su kare al'auransu da ta bayyana. Wanda wannan shi ma yana ba mu fa'ida da cewa asali duk zuciyar da take nan a matsayinta zuciya lafiyayya, to duk inda al'aura take kokarin rufe ta take yi ba buɗewa. Saboda haka idan ka ga mutum yana kokarin buɗe al'auransa a inda bai kamata ba, to ya fita daga da'irar ko siffar da ya kamata ya sauke da ita ne tawafin namiji ne ko mace. Allah ya sa mu dace. Wannan alƙawari da shaitan ya yi ko Iblis da ya yi na cewa zai fito na fito da zukatanmu, zai yi ƙoƙarin ya bi cewa ya ɓatar da bayin Allah ya yi kaza ya yi kaza, shi ma da kanshi ya san cewa akwai wasu bayin Allah waɗanda suke samun wani silke ta dabara ta kariya wacce take kare su daga dukkan wani nau'i na tarkon da zai iya kafa ma mutane. Sai ya da kanshi sai ya ce illa ibadaka minhum al-mukhlasin, sai dai bayinka waɗanda suke tsaftatattu nagartattu na musamman. To wannan jumlar da Allah ya ba mu labarin cewa Iblis ya faɗa a wasu ayoyin kuma Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan to illa man ittaba'aka min al-ghawin, kuma makamantan waɗannan ayoyin su ne karatu. Ma'ana tabbatar da abubuwa guda biyu: abu na farko tabbatar da cewa akwai tarko, na biyu kuma tabbatar da cewa akwai sulke da suke ba da kariya daga mutum ya auka ma mutuncin. Duk da aka ce kuma tarko wani tabaibayi ne wanda yake shiga tsakanin mutum daga inda yake so ya kai a kan hanyarsa ta zuwa birnin samun rahamar Allah, yardar Allah, ya kusanci Allah, ya samu aljanna, wanda an samar da ke ne a bayan ƙasa domin ka bauta ma Allah ka sami yardarsa, ka tsira da imaninka in ka koma ga Allah ka sami yardarsa. Wannan ita ce manufar samar da mu. Sai a kan wannan hanyar ta ka aka ce ga wani tarkon da ya hulu bainaka wa baina ma tashahi, ma'ana zai shiga tsakaninka da inda kake so ka je. Dole a yi ɗayan haka, ko dai ka kauce ma wannan hanyar da aka tsana tarkon, ko kuma ka samu wani kayan aikin da za ka taka ya tsallakar da kai ka tsallake tarkon ya zama na ka zama abubuwa kuma ka haye matakin tarkon, ko kuma ka samu wani abin da zai fito na fito da tarkon ya wargaza shi kafin ka zo wajen, inda dai idan ka zo babu abin da kuma za a kira tarko a gabanka. Daga cikin mawallafa a wannan babin da suka tattauna tattaunawa mai faɗi a kan tarkon shaitan ɗan adam, akwai littafi mai albarka mai tsadar gaske mai kima, littafin Ibn al-Qayyim Irasatul Lahfaz. Wannan littafin albarkarsa da muhimmancinsa a wannan babin, za ka iya ce masa abincin zukatan bayin Allah ne muminai, kuma waraka ce ta musamman dukkan wanda Allah ya darrake shi da haɗawa a cikin tarkon shi. Daga cikin abubuwan da Ibn al-Qayyim rahimahullah yake ambata a farfannin zancensa a wannan babin, yake cewa a lokacin da shaitan ya fahimci cewa inda ya fi daraja da kima a jikin mutum shi ne zuciyarsa, kuma nan ne Allah yake kallo, inna Allah ta'ala la yanzuru ila sawarikum kaza kaza wa in walakin innama yanzuru ila qulubikum, ko zuciyarkanmu yake kallo, sai yake cewa sai shaitan ya ɗauki ɗamarar sai ya yi fito na fito da zukatan mutane, yake cewa ya zai sanya su su zama su cika da dauda da datti, ya za a yi manta da asalin abin da Allah subhanahu wataala ya samar da su saboda shi ya ta ayi cika su da sha'awa da shubuhohi shubuhohi wanda suka shafi addinin Allah sha'awa kuma ta rayuwa kan dukiya kan mulki miƙa wuya da abin da zuciya take so ba tare da tacewa da tsaftacewa ba kan mulki kan ɗaukaka kan fifiko a cikin mutane da sauran dicci da zuciya take iya siffantuwa da shi a sanadiyyar cututtukan zuci. Ibn al-Qayyim rahimahullah yake cewa duk wanda Allah ya taimake shi zuciyarsa ta kukuta daga tarkon da shaitan yake kafa ma zukata, ko hakika ya gama morewa kyakkyawar morewa, kuma irin waɗannan zukatan su ne waɗanda Allah yake nufi da illa man atallaha bi qalbin salim yau ma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim. Hudhayfa ibn al-Yaman an ruwaito daga wajensa radiyallahu anhu tana cewa zukata kala hudu ne. Akwai zuciyar da ake fita kalbun adrak, ma'ana zuciyar da ta kwamfuta duk wani abu in ba Allah da sanin Allah da abin da yake da alaƙa da Allah ba. Sai mai irin wannan zuciyar to tarkon shaitan baya iya ma zuciyarsa tasiri, saboda su waɗanda Allah yake nufi da illa ibadi illa ibadaka minhum al-mukhlasin ko inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Wace garkuwa suka samu? Garkuwar da suka samu garkuwan sanin Allah, ilmantuwa da ilimin da zukata ya kamata su ilmantu da shi a samun sanin Allah. Amma daidai gwargwadon yadda zuciyarka ta san Allah, daidai gwargwadon yadda zuciya za ta riƙa kyamatar zunubi kuma ta riƙa fito da shaitan da lakita hancinsa da kunyata shi. Duk lokacin da zuciya sanin Allah a cikinta ya zama sakwa-sakwa bai kai matuƙa yadda ya kamata ba, to a wannan lokacin ne za ka ga zuciya tana kutama nau'o'ika na zunubai da saɓa ma Allah da kauce ma tabarkin Allah. Halittu ba ma zuciyar ɗan adam ba, halittu da suka san Allah irin sanin da Allah ya so su san shi irinsa. Idan ɗan adam ya aikata aikin sabo, to su ma sukan shiga cikin hali na kimaucewa da firgicewa saboda girman saɓon Allah da ake. Kuma babu saɓon Allah wanda ya kai shirka a bayansa. To ka ji abin da Allah yake cewa, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafakkarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada kama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada. Sama ta san Allah, ƙasa ta san Allah, duwatsu sun san waye Allah. Shi yasa idan aka ce Allah yana da abokin tarayya ko aka ce Allah yana da ɗa, sama sai ta ji kaman ta rufto mana, ƙasa sai ta ji kaman ta kyakkece, duwatsu su ji kaman su yaltsin su narke su zama gari. Me ye dalili? An da auli rahmani walada, saboda wani ya ce Allah yana da ɗa. Me yasa suke jin wannan abin da suke ji sammai da duwatsu da sauran halittu? Saboda sun san Allah. Zuciyar bawa ita ma idan ta san Allah, to sai ka ga komin ƙanƙantar zunubi tana kallon shi a matsayin babba, sannan kuma tana iya ƙoƙarinta wajen sanya shamaki tsakaninta da saɓon Allah, saboda sanin wanda aka saɓa mawa. Ita zuciyar da ta san Allah kullum tana kallon girman wanda aka saɓa mawa ne ba saɓon ba. Kamar yadda dai muka ambata a cikin tamartur, yanzu inda mutum zai yi ma wani sujada wanda ba da umarnin Allah irin na aka umarci mala'iku da Iblis ba, ni hukuncin sa
sai sabo babban shirka kenan
to amma gashi Allah da yake halittun nashi ne yau ya ce ai mawani kai kaza to sujudan nan second nawa take misali nan da nan an yi an dago so inda girman aikin za a kalla aikin ba wani mai girma bane amma girman mai umurnin shi ya girman tadda aikin ya zama mai girma kun fahimta sai yasa yanzu idan kai tasbihi da sanin girman wanda kake tsarkakewa lafazin koda a cikin bi ta faɗa shi lafazin ya zama mai girma saboda ta fito daga lafazin ya fito daga zuciyar wanda ya san girman wanda yake tsarkakewa kun fahimta to mu koma maganar Hudayfa ya ce akwai kalbun tadra akwai zuciyar da take kuma kalbun abla wanda zuciyar da gaba ɗayanta a rufe take alkhairi ko ya kutso baya samun wajen da zai kutsa ya shiga kamar yadda waɗanda ba su yi imani ba suke siffanta kansu da suke cewa wa qalu qulubuna kul ko suke zukatansu an riga an rufe su ba ta yadda za a yi wani haske na wahayi ko hasken Qur'ani ya kutsa Allah ya samu wajen zama Allah ya kare mu akwai zuciyar da take kuma zuciya ce ta munafiki munafincin na aqida ko munafincin na dabi'a da sauran tarkacen jinsi da aka sani wanda zuciya take iya siffantuwa da shi akwai zuciyar da ita kuma ta ɗauko wani ɓangare na rashin lafiya sannan ta ɗauko wani ɓangare na lafiya to irin wannan zuciyar da hudun nan to ita ce zuciyar da tarkon shaiɗan ya fi mata tasiri saboda me saboda ita zuciyar da ta riga ta raba ta tankwashe kafanta a gaban shaiɗan ta ga an gama da ita zuciyar farko ita kuma shaiɗan bai da yadda zai yi da ita to sai wannan zuciyar wacce akwai haske a cikinta sannan akwai wani nau'i na rashin lafiya a cikinta wani lokaci sai ya zamana ana faɗa tsakanin lafiya da rashin lafiya randa lafiya ce ta zama mai cin galaba sai ta zama ta ci nasara a kan rashin lafiya abinda shaiɗan kuma da ƙayarinsa da rundunarsa suke ƙarfi sai ta kasance rashin lafiyar wannan zuciyar ya fi bayyana a kan lafiyarka sai tarkunan da shaiɗan yake kanawa su kasance sun ma wannan zuciyar tasiri daga cikin abubuwa masu muhimmanci da ya kamata mu ambata jama'a a guguje shi ne mu ambaci wasu da wannan na kuma na abun umarninsa kaɗai ta ta tauhidi da sauransu yana da kyau mu gane cewa tauhidin nan shine babban jari shine komai shi yasa za ka yi mamakin masu cewa me yasa kullum suke maganan tauhidi ai shine komai in ba a tattauna a kan tauhidi ba to a kan me za a tattauna saboda sallar da azumi da sujjadar da suke yi suna da kima ne idan tauhidi ya miƙuya aka samu tabbatacce na gaskacen tauhidi idan kuma aka rasa shi to babu wata kima ga ibadojin da mace shi yasa yake da matuƙar muhimmanci babin tauhidi bawan Allah ka sanya masu jaji gabas da yamma kudu da arewa ba yadda za a yi ka ba shaitan dama ya farauci zuciyarka a babin tauhidi da alaƙarka da Allah da sanin Allah ballantana ci ribar cizgar wani ɓangare na zuciyarka duk wanda Allah ya taimake shi tauhidinsa ya kuɓuta daga tarkon shaitan وقد فاز فوزا عظيما. أبو شكا يا ربوتا كيا كان ربوتا إذا تكن karfin da shaytan yake tsanawa a ƙarƙashin wannan gaba wacce take da alaƙa da Allah da addininsa shine cika tunanin mutum da zuciyarsa da shubuhohi shubuhohin nan da su shafi addini ko Qur'ani ko addini kawai ka ji wani ya kurfi shayi ya ce to me yasa za a ce kaza a addini me yasa ba kaza ba to karfin shaytan ne ya kama shi amma waɗanda suka san Allah suka san martabar maganar Allah da addininsa su zuciyarsu miƙa wuya take yi ba tare da raba shaidu ko kuma jiran wani ya zo ya karɓi wannan maganar ba saboda sun riga sun yarda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لكن شرقا دشيتين يكفى ما هاوى رايوى وآلاك رشد ألا شين شرق الرياء شرق الرياء wannan babban tarko ne jama'a kuma duk mun san shi malamai kullun mana bayani suke akan muhimmancin fitar da ayyukanka daga riya iya kasance shaytan ya karfafi zuciyar mutum cewa yi kaza mana Allah yana so to amma a ƙarshe ya zamiyar da mutum kamar yadda ya zamiyar da iyayenmu na farko in kasance ya sanya maka wani kufewa wata kufewa ko wani abin da zai zamiyar da kai a kan tabarkinka ya kasance ka aikin an yi a zahiri amma kuma a wajen Allah ke da kima bai da martaba tarko mai matuƙar muhimmanci da za ka yi tsayuwar daga wajen kare kanka daga shi ko ɗaukawa cikinsa shine tarkon riya duk aikin da za ka yi bawan Allah ka nemi yardar Allah shi kaɗai ka nemi ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ka manta da mutane da yabon mai yabo saboda duk mutane duk abin da za su yabe ka da shi ba za su iya biyanka ba kuma su ɗinnan da za su yabe ka irin ka ne ɗan uwanka suna bacci su fitsari su shiga bayi su kaza to me yasa za ka yi abu don su suna mantuwa amma ubangijin ka ma kana rabbuka rasiya suna mutuwa shi kuma huwal hayyu la ilaha illa hu fad'uhu mukhlisina lahu suna gyangyaɗi suna kaza shi kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda haka ka miƙar da ibadojinka tunda kake sallah kake sadaka ya zama kwakwalwarka ma ba ta hararo ɗan ladin ko yana nan ka manta da shi ma a wajen saboda sanin girman wanda kake fuskantar da ibadarka zuwa gare shi daga cikin tarkon da shaytan yake kafa ma zukata shine yi kokari ya cika zukatan mutane da jau'in zukata ko girman kai ko jiji da kai ko kuma ganin kifi ko a kan sauran mutane ta babin ibadar da kake yi kamu alhamdulillahi sallan nan kaga ba ta wuce ni aini ka sa ka wuce da ibadojinka Allah gafarta malam sallolin naka jinjinci nawa ne an hada yasa a wannan babin kullum kamar da ake tarbiyyantar da zukata kullum mutum ya rika kallon wanda suke yi shi ibada ne da alaka da Allah sai ya raina abin da yake yi a babin rayuwa kuma kullum ka rika kallon wanda ka ji su sai ka goce ma Allah idan kana jin cewa kai ibada kake yi to a rayuwar nan kila a garinku akwai wanda shi ka in yi sujada ya kulle gidan in yi isha ya shiga gidan shi ya dinga karatu kenan qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman har asuba kila ko har biyu uku dare kila kai san da zaka fara cin giyan bacci na farko ta farko wani lokacin ya tashi kenan to in kana tuno da irin waɗannan bayan Allah ya za a yi ka ga ibadar ka da girma wanda ibadar ka ma in za a rereye ta kika ga abin da za ta tsira da shi daga cikinka abu ne mai kada hankali mai sanya zuciya ta shiga cikin damuwa Haɗama mutane shi ne a tadarruj ilal ma'siya. Idan mutum a zuciyar mutum babin saƙo, kisa ɗan wannan sai Allah mai gafara. Wannan kuma ka ji Allah yana cewa wannan dina idza fa'alu zai taka tuno maka da ayoyin idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru. Sai kaza Allah yana cewa wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan. Allah yana cewa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kaza 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 Allah mai gafara ne. Allah rahama gaba ɗaya abin nan da tausayi 99 da suna wajen shi ne ya saukar wa a bayan ƙasa. In ta yi wannan za ka tuba. Kuma tarko ne ya ɗana ma mutum. Aniyar idan mutum ya taka wannan tarkon na farko, to automatically zai je shi a tarko na biyu, shi ne sai ya raina wannan zunuba. Duk abin da zuciya ta raina gobe in ka aikata shi ba za ta ji komai ba, har sai a kai matakin da mutum yana saƙon ƙananan saƙo ne amma bai jin cewa yana wani abu. To ƙananan zunubai kuma idan aka maida su saƙo ne sun zama manya. Kun fahimta? Daga nan sai a je tarko na gaba, shi ne sai ya ja mutum zuwa ga babban zunubi wanda daga nan kuma lalacewa ta zo. Cikin tarko manya-manyan tarkunan da shaitan yake kafa ma bawa shi ne sanya cika zuciyarsa da buri na rayuwa da sanya masa cewa kana da lokaci. Yanzu ka gane cewa kaza da ka yi ba daidai ba ne, ka tuba mana ka daina. Sai ce a'a, bari sai ka yi aure, a bari sai ka yi ritaya, bari sai na koma ƙasarmu, bari sai na yi kaza, bari sai na yi kaza. Kana nan sai musibatul maut ta faɗa, fasal sai mutuwa. Yawa daga cikin mutane da ake ganin suna aikin asha suna nan da wannan wakar ta shaitan a cikin zukatan su cewa za su tuba. Za su tuba, ko dai suna tuban mazuru su ce in kini na yau gobe jini da kaza shi kenan. Kasan ba haka sai ajali ya zo. Da haka ta kunyata shaitan duk abin da ta san cewa ba daidai ba ne. To ta yi tsayuwar data babu tauba, kawai yanzu fa hal kuntum muntahun suka ce din ta ina wani ya dauki kofin giya zai kurba kenan. Aka ce da aya ta sauka ba Allah ya haramta giya, ke ce ba to ya Allah daga wannan ba. Wani yana bakin sa to ai ya riga to in haƙe mana kamar da hu majjan su ta wannan kita ce ko waɗannan sune zukatan da suka san Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin manya-manyan tarkon da shaitan yake kafa ma zukata ko bayan Allah shi ne mushghilaka bil mafdul anil fadil, ya shagaltar da kai wani abu ne na alkhairi a zahiri ko kuma wata tattaunawa mai muhimmanci amma ya san zai cinye maka lokacin da za ka manta da abin da ya fi wannan muhimmanci. To nan a nan ne kafaɗin maza ke zubewa. Wani zai iya biya tsallakocin ya wuce amma in ya zo nan sai a tirke shi, wanda a wannan zamanin ina jin ba wanda ya kamata su fahimci wannan gafar ko wannan tarkon na shaitan. Kamar mu shaitan ya shagaltar da kai da yin abin da ba shi ne mai maslaha ko mafi maslaha mafi dacewa ba, ya shagaltar da kai har ka manta da abin da shi ne primary task ko kuma abin da ya fi muhimmanci gare ka da rayuwar al'umma. Sai a awa 24, awa 48 ana tattauna a kan wata shiririnta. Wanda kila asalin abin da ake tattauna a kan shi ɗin nan ba haramun ba ne, halas ne, amma ya cinye maka lokacin abin da ya fi wannan muhimmanci. Abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tambayan ka a kai wannan kuma lallai a tambaye ka a kan sa. Har ma dai cikin masu trending su ji a wannan zamanin sai a raya dare ana tattauna a kan wani sabon abu, kuma ka duba yadda abin yake fitowa. Da kun cinye awa 24 ko 48 suna tattauna a kan wani abu,
zuwa jibi za ta wani sabuwa ya sai sai ku bar wancan sai ku ƙara shiga wancan cita da ne da rana ta gaba dai sai wani sabon abu mai trending ya ƙara fitowa sai ku bar wannan hakanan za ku mutane za su yi ta tafiya suna rayuwa akan abin da yake trending ka manta da asalin abin da yake gabanka ko kuma abin da yafi muhimmanci a rayuwarka duko na ƙarshe wanda zan ambata a wannan kafar shine a kan da shaytan yake kafa ma bayan Allah a babin san alkhairi san ibada amma kuma ta wannan babin sai ya buke musu kago sababbin abubuwa a cikin addini waɗanda ba su da asali wanda asali in ka kalli dalilin da yasa suke abun kike sai ai kyakkyawar manufa ce kyakkyawar niyya ce duk an ƙara da wannan abun ai abu ne mai kyau a makarantar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam law kana khairan la sabaquna ilayhi alkhairi ne da mazajen farko sun riga mu duk sai kaga shaytan yana mutum waka cewa ai kaza da aka tsara shi a tsari na kaza shi yana ma da wata martaba da kimar da kila ya fi na wanda annabi sallallahu ya zo da shi shi waka ce ta shaytan amma manufar asali manufar ko ya tsana masa a matakin farko tarkon san alkhairi kila ma san annabi sallallahu alaihi wasallam amma sai ya kauce hanyar da ya kamata a so annabi a kanta a cikin magunguna kada a ce an ambaci cututtuka babu magani a bari mu ambaci hudu ko biyar daidai gwargwadon yadda lokaci ya bayar abu na farko shine ka yi ƙoƙari ka nemi ilimin sanin Allah ka sanar da zuciyar ka ba zuciyar mabiyar sanin ilimin da zai taimaka wajen sanin Allah da girmansa sawa'un ilimin na Qur'ani da sunna ko kuma ilimi na rayuwa na abin da kake gani na yau da kullum na daga cikin halittun Allah ruwa da kake gani ruwa da kake gani dutse da kake gani sararin samaniya da kake gani ganawa da muke ji kana cewa zuciya tana ganawa da Allah jama'a ba dole sai a sanna ba kace zama kana tuki zai iya zama kace cewa kana tuka motsi da kana ganawa da mahaliccin ka me ganawa ta'ammuli tafakkuri nuno ganin kaya a cikin duk wani abin da yin shi zai taimake ka wajen ƙara kusantar Allah inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubin kaga ba a sallah ba kenan bai tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban sanan Allah kenan bawan Allah karke ma zuciyarka rowar wannan ilimin din babu wani ilimin da yake shi tsada a bayan ka kuma da wannan ilimin ne ake samun fifiko a gaban Allah in aka koma gare shi ilimin sanin Allah ta jawuwa zuwa ga umarnin sa din in aka san shi dole zuciyar ta jawo zuwa gare shi abu na biyu shine ka tauci wannan ilimin magani na biyu ka sauki wannan ilimin bisa hasken Qur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar madarar sanin ba tare da an taskance su akan tafarkin da ya kamata ba sai su zama sanadiyar halaka watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytanu fakana min al-ghawin walau shi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa ya ilimin amma kuma ya kasance an halaka kuma ko an lalace abu na gaba daga cikin abin da yake taimakawa jama'a shine yawaita karanta alqur'ani yawaita karanta alqur'ani yana cinya bawan Allah ne karanta qur'ani ya samu wani hijabi da shinge fa idza qara'ta alqur'ana ku جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا لكن شنو أبو أنت معلمين سكا أنبكا على الشنان karkashin wannan ayar da makamantanta shine kariyar da gawa yake samu duk lokacin da zuciyarsa take rayuwa da alqur'ani abin da yake cin karo da alqur'ani shaytan kuma daga me aka halice shi daga wuta to shi kuma alqur'anin nan Allah subhanahu wataala ayi da yawa yana sukanta shi da wahayi da sauran samaccin ruwa wanda yake din ruwa yazo kuma kaga dole ya kashe wuta anzala min as-samaa'i ma'a fasalat awliyatun bi qadriha ko ihtamalat sayru zabadar radiya inda ya karshe yace fa amma zabadu fa yadhhabu zukha'a wa amma ma yanfa'u an-nasa lam tukun fil ard kadhalika yadhribu Allahu al-amthal abu na gaba daga cikin abin da yake tare zuciyar bawa daga kauce daga fada tarkon shaytan shine yawaita ambaton Allah subhanahu wataala Allah yana cewa wa man yashu an dhikri rahmani nuqayyib lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya sanya shamaki tsakanin shi da yawaita ambaton Allah ya juya ma ambaton Allah baya sosai a sa mata wani abokin tafiya cikin zuciyarsa wanda yake tare da shi sai yaushe wanda zai hana shi ganin tafarkin gaskiya ballantana ya yi yasa bawan Allah ka sabar ma kanka da harshenka da zuciyarka da yawaita ambaton Allah subhanahu wataala kuma ka samar ma kanka da wurgi na ambaton Allah bayan wurgi na lokaci da lokaci sannan kai kokari ga wata shawara kai kokari kin dai kana da hali duk lokacin da ba magana kake yi ba ba bacci kake yi ba to ka sabar ma kanka kawai da ambaton Allah zaki yi kun ga wannan jama'a wato ana ambaton mecece aljanna a duniya wannan shine aljanna a duniya wanda zai lizinci ambaton Allah a kowace wuce in dai ba a bayi yake ba in dai ba magana yake ba tunda magana ba za ta haɗu da kana magana biyu a lokaci ɗaya ba ko magana kuke da wani kana sauraron shi zai bada ansa ci gaba da jiki ko wani malamin mu da na sani a aji ko tambaya aka yi kafin ya baka ansa yana sauraron tambayar ka zikiri yake haka rayuwarka take sai ka zo ka ga ko irin kyakkyawar karshen da Allah ya yi masa ba mu da lokaci ballantana mu ambata amma sai da hadalinsa ya zama abun buga misali da abun sha'awa a cikin al'umma a garin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka lizumci ambaton Allah ka kasance daga wayewar gari zuwa yau zuwa yanzu kai in an tambaye ka so nawa kai kike kai baka sani ba kamar yadda baka san so nawa ka saba ma Allah ba zai kamata ka san so nawa kai kike kai idan ka abin da yake gani a titi da wayar ta yanzu me ka muna cikin masifa ba misali to me zai kankare maka wannan ganan da sauran da malamai masana ilimin ambaton Allah suna cewa yawaita ambaton Allah wata'ala yana da abubuwa guda uku manya na farko yana gadar da Allah ya ambace ta a fadarsa wannan babban alkhairi biyu yana gadar da shaytanu da aljanu masu dabaibaye zuciya su nisance ka na uku yana kwance maka duk wani kulli da aka yi ma zuciyarka da gabanka wajen jin nauyin kai sauri ka tashi ka bauta ma Allah yanzu sau da yawa ko farkawa da cikin dare kai kin dai cikin taimakon Allah kana bude ido ka buke da ambaton Allah don Allah da zaka ga ka tashi ko kai sallah saboda igiyoyin da aka daure ka da su ne zikiri yake buɗe su me kake nema fiye da haka kuma ka mulzunci yawaita ambaton Allah subhanahu wataala a kowace daga cikin abin da yake taimakawa wajen rahamka ba daga cin abin da yake taimakawa wajen fita daga tarkon shaytan shine ka fuskantar da neman tsarin daga Allah neman tsarin Allah subhanahu wataala da daga makircin shaytan ma'ana addu'a kenan akan tarkon shaytan da makircin sa wanda wannan kuma yana da cin askar wanda addu'ar so daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam da addu'o'i a Qur'anin cewa qul rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun da su a'udhu bika min sharri shaytani wa shirki ko kuma kaman tan su wanda yana da matukar muhimmanci kowa da ya bibi irin waɗannan zikirorin da san su ya haddace su kuma ya jika harshen sa da su da cikin abin da yake taimakawa har walayan wa ambaci na karshe saboda yanayin lokaci abu na karshe da yake taimakawa wajen kauce ma tabarkin shaytan kauce ma tarkon shaytan su ne wasu dunkulallun abubuwa guda hudu wanda ya kamata ka nisance su na farko fuzulul kalam na biyu fuzulul الطعام معنى نفرقه فضول الكلام وشغونا لغيري وجم مجانا مجانا الدباكة بتاتر ينسى ويقول كنيك تترك كنك ده حرشان تترك يسوى ده تكين حرشان ك حتى تترك كما هنا تو تركو نيدا شاكيني في قناة واجو من اللو في سنة مجانا تيوا تو توتيوا ذات اليوا نبيو قبول الطعام cin abinci ya wuce misali kana daga cikin abin da muke ganin shi ba wani abu ba amma shaytan yana amfani da shi wajen shagaltar da zuciya da kwakwalwa kanta da tunaninta zuwa abin da ya yi kasance kullum tunanin mutum meye zai ci ba ta wannan rayuwar ta yi kama da ta dabbobi abinci kana so ya zama na ana cin shi ne sai babu laifi a ci a more amma ka duniya taimake ka wajen bin Allah tsani ne da za a taka ba shi ne manufa ba wa tsani ne da za a taka ka samu karfin kautar Allah subhanahu wa ta'ala abu na uku fudulun nazar sakin ido wannan manfa ne daga cikin manafidin shaytan window ne ko kofa cikin kofofin da shaytan yake amfani da su idan ka ya zama na ko idan mutum ya zama na ke da ke shiga kai tsaye sa kawai a tsaye yake sake yake komai zai kalla komai zai abin nan wa'un kallo ne na screen ko kuma kallo physically na zahiri ne Allah ya ce maka kullul mu'minina yaghuddu min absarihim da yawa daga cikin waɗanda suka halaka babun zinace-zinace ya samo asali ne da ba kidanunsu dama su kalli abin da suka ga dama inda wannan hanya ce da tukile kan mutum zuwa ga nadama Allah ya kare abu na ƙarshe shi ne ƙubulu al-mukhalafa sakin dokin tarayya da rayuwarka ma'ana kawai ka zama na mutum zai rika tarayya da kowa ba tare da tantancewa ba ba tare da tantance cewa wannan mutumin da zan yi tarayya da shi tarayya ta da shi sun za ta haifar da ɗa ne ido ta alkhairi sai za mu taimaki juna wajen bin Allah ko kuwa wanda a gobe kiyama zan yi nadamar alaƙa da shi yana da kyau ka san su waye abokananka ka san su waye ƙawayenki mu sani cewa al-asla'u yawma idin ba'dhum bi ba'din adu'un illa al-muttaqin duk wani zumunci duk wata alaka da za a samar da ita a bayan kasa tana rikidewa ta kuma nadama da gaba gobe kiyama sai waɗanda suka gina alakar su a kan san Allah da san manzon sa sallallahu alaihi wasallam din tafarkin gaskiya da karfafa ma juna wajen bin Allah wannan jama'a shine kaɗan daga cikin abin da za mu iya cewa kan wannan mawdu'i mai faɗin gaske wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayanin irin waɗannan yarkuna mabambanta da shaytan ya kafa ba mu labari tun kafin zuwan mu duniya da abin da ya wakana tsakanin shaytan da Adam da Hawwa kuma alwashin da yi na cewa in mun zo duniyar da abin da zai yi sannan har a ƙarshen alƙamari ma a wasu wajaje a Qur'ani Allah ya ba mu labarin abin da zai wakana da waɗanda suka bi ta farkin shaytan a gaban Allah da kiyama وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم اجاب الله جزاء وان الشيطان زي كلي وطن ده يبتر شي كاي تشنكو الله يا مكو القورن كيتيا كما كوكا جويا كوكا جويا مع القورن امرن الله بايا kuka cikin tafarkin Allah wai wanda ya katar da mutane ne yanzu ake ba ta labarin abin da zai ce ga wanda ya katar kuma ya rage maka bayan wannan kuma za ba da alhaji ilal balal ya kake nema na explanation da bayani kuma fiye da wannan kafin ka zo duniya an maka bayanin abin da ya faru sannan aka ce maka ga tarkunan da ya tsana sannan kuma aka ce maka waɗanda suka ɗauka cikin tarkunan su da abin da zai wakana tsakanin shi da sunan tattauna da haka bawan Allah farkon nan akwai shi jiya akwai shi yau akwai shi gobe kuma yana nan kada ne yake yi kokari ka zama idanun ka biyu a farce karki fada ma tarkon shaytan karki yarda ka shiga cikin ayarinsa karki yarda shaytan ya kara samun ajali ta sanadiyar karuwanka cikin waɗanda suke biye masa kun ya tashi abu ta farkin Allah da manzansa ka tsarki ka zuciyarka daga dukkan wani datti da maye gurbin wannan dattin da hasken Qur'ani da sunna da sanin Allah da jawuwa zuwa ga umarninsa ka samu wannan ka yi maka Allah sambarka wanda dukkan wata zuciya take ta san alkhairi wanda take kokari ta samu kenan ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu karago ya dace da mu zuwa ga alkhairan duniya da lahira shaytan ku fitar da zukatan mu da tabi'un mu da tunanin mu da tarkin shaytan da azurta mu da namun yarda sa lahira sallallahu wa sallam wa baraka wa salam